This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Mu'ili da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 22 ga watan Nuwamba. A babin rahotanni za a ji cewa a wata alamar ƙara kyautatuwar dangantaka, Niger ta amince ƙasar Benin ta yi amfani da ƙasar ta wajen shigar da kayayyaki daga ƙasashen waje.
Ina ganin an kusa kai ƙarshe insha Allah rashin fahimtar da take tsakanin ƙasashen guda biyu. Muna murna da wannan.
Za kuma a ji yadda wasu al'ummomi biyu makwabta ke karfe ƙasa a jihar Ikwa-Ibom din Najeriya. Tun bayan da kamfanin Buwa ya shelar shirin kafa wurin sarrafa albarkatun man fetur a yankin.
The killing is not the solution. The killing is not the solution.
Kamar kowane daren ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin tubalin tsaro wanda Hassan Maina kaina ke gabatarwa, inda yau za a ji bayanin headquarter tsaron Najeriya kan yadda take daukar matakan tabbatar da tsaro bayan da Amurka ta ce ya kamata Najeriya ta rinka amfani da kayan aiki na zamani. Sannan da yake yau Juma'a ce, za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Kamar yadda aka sani, dai lambar da za a kira ita ce 2-2-9-6-8-5-0. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin wasu a sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Ma'aikatar yada labaran Rasha ta ba da rahoto a yau Juma'a, inda ta yi nuni da sanarwar ma'aikatar tsaron kasar cewa sojojin ta sun kwace ikon wasu mazaunin fararen hula guda biyar a yankin Donetsk da ke gabashin kasar, ciki har da kauye Novodimitrovsk. Rahoto na ma'aikatar yada labaran Rasha ta RIA Novosti ya ce sojojin Rasha sun yi galaba akan wata ayirin tankoki da kuma makamai da rundunonin Ukraine da ma rundunonin soji na sama da mayakan ƙasa da kuma askarawan tsaron ƙasar Ukraine. Sun kuma yi kokarin dakile wasu hare-haren martani 68, sai dai ba a riga an tantance wannan rahoto ba. Wannan rahoton dai na zuwa ne a lokacin da ministan tsaron Ukraine Rustem Umerov ya je birnin Stockholm yau Juma'a domin halartar wani taro da takwaransa na ƙasar Sweden Pål Jensen. Jensen ya sanar cewa Sweden ɗaya daga cikin sabbin mambobin ƙungiyar NATO ta yi alƙawarin bada taimakon dala biliyan 2.2 ga ƙasar Ukraine a shekarar 2025 da kuma 2026. Ya kuma ce akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin ƙasashen biyu. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta faɗa yau Juma'a cewa ta kashe kwamandoji biyu da suke da hannu a harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba, yayin da take ƙara ƙaimi a hare-harenta a arewacin Gaza, wani guda bayan da kotun ƙasa da ƙasa mai kula da laifukan yaƙi ta ba da takardar sammaci na kame a kan yaƙin. A yaƙin da Isra'ila take kuma yin da Hezbollah mai ƙawance da Hamas a Lebanon, wasu hotuna da kafofin dallancin labarai na AFP TV ya fitar sun nuna hare-hare da sanyin safe yau Juma'a a wasu unguwannin kudancin birnin Beirut, inda kungiyar mai samun goyon bayan Iran ke da tarin jama'arta. Kotun laifukan yaƙi ta ƙasa da ƙasa ta ICC ta faɗa a jiya Alhamis cewa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da tsohon ministan tsaronsa Yoav Gallant ka iya fuskantar tuhumar aikata laifin yaƙi sakamakon amfani da yunwa a matsayin salon yaƙi da wasu laifukan cin zarafin bala'adama wadda suka yi wa Falastinawa a mamayar da suka kai wa zirin Gaza. Shawarar kotun ta birnin Hague ta janyo cece-kuce tsakanin shugabannin duniya, inda wasu suka lashe takobin kama 'yan Isra'ilan idan sun shigo ƙasarsu. Kasar China ta sanar a yau Juma'a cewa za ta faɗaɗa shirin shigar da kasar shirin shiga kasar ba tare da izini ba ga wasu kasashe tara a kokarinta na bunƙasa harkokin yawon bude ido da na kasuwanci don taimakawa wajen farfado da tattalin arzikin kasar da ya fuskanci koma baya. Shirin da zai fara aiki a ranar 30 ga watan Nuwamba zai ba matafiya daga kasashen Bulgaria, Romania, Malta, Croatia, Montenegro, Macedonia ta Arewa, Estonia, Latvia da kuma Japan damar shiga China tsawon kwanaki 30 ba tare da visa ba a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen China Lin Jian. Hakan dai zai kawo adadin kasashe da aka ba su izinin shiga kasar ba tare da izini ba tun bara wa zuwa kasashe 38. Kasashe uku ne kacal suke cikin shirin shiga ba tare da izini ba a baya, amma aka fidda su a cikin shirin tun lokacin annobar COVID-19. Kare kasar Japan cikin wannan shirin alama ce da ke bayyana aniyar China cikin wannan lokaci da take kokarin inganta alaƙar su da Japan din, wadda ta yi tsami sakamakon wasu kalamai masu gauni daga Tokyo akan batun kasar Taiwan. Kasashen biyu sun cimma matsaya ne a watan Satumba akan takaddama da suka yi na sakin wani ruwa da yake shiga cikin teku da aka gyara, amma har yanzu akwai sanadarai daga tashar nukuliyar Fukushima da aka lalata. A ƙarshe, wata gagarumar guguwa tana kadawa zuwa arewacin California a jiya Alhamis, inda ta zubar da dusar kankara mai tarin yawa da ruwan sama na tarihi kana ta haddasa ambaliya a wasu wurare bayan kashe mutane biyu da kuma yin sadadin daukewar rubuta ga dubban mutane a arewa maso yammacin yankin Pacific. Masu hasashen yanayi sun ba da kashaidin samun ambaliya da ba zato ba tsammani kana za a ci gaba da samun gocewar tsaunuka, an kuma soke tashin jiragen sama a birnin San Francisco. A jihar Washington kusan mutane 223 ne galibi a yankin Seattle suka kasance babu wutar lantarki yayin da ma'aikatan ke kokarin kwashe layukan wuta da suka fadi akan hanya da itatuwa da matarkace. Jami'an wutar sun ce daukewar wutar lantarkin ya fara ne tun daga ranar Talata kan wanda kuma ka iya kaiwa gobe Asabar. A halin da ake ciki a gaɓar tekun gabas inda ba kasafai ake samun gobarar daji ba, jihohin New York da New Jersey sun samu ruwan sama wanda ake bukata da zai iya taimakawa ya sauƙaƙa haɗarin fadawa gobara a sauran shekarun wato a sauran kwanaki na wannan shekara.
Yakubu Iri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, wani ci gaba da aka samu a hulɗar diplomasiya tsakanin kasashen Niger da Benin. Niger ta amince Benin ta rinka bin ta kasarta da kayakin da ta siyo daga kasashen waje, wanda hakan zai taimaka ma Benin matuƙa. Daga Yamai ga su labar ma da cikakken rahoton.
A takardar da ya aike wa masu ruwa da tsaki a sha'anin shiga da ficin kasar shugaban hukumar Douane ko Custom na jamhuriyar Benin Aimé Youane Karigire, ya umurci ma'aikatansa akan sassauta matakan hana ratsa kayayyakin 'yan kasuwa zuwa Niger. Bayan rikicin diplomasiyar da ya barke a tsakanin hukumomin kasashen biyu, shugaban kungiyar siyanta 'yan kasuwar Import Export Alhaji Yakuba Damaradi ya yaba da abin da ya kira abin murna.
Tunda sun ba da dama sun ce duka kayayyakin da muka siyo daga kasashen waje, in ma shinkafa ce, in ma menene, ko ma kayan abinci ne, in dai mu muka siyo su daga waje, to sun ba da dama don waɗannan kayayyakin a bar su shiga cikin ƙasarmu, kuma kar a kuntata, kar ma a amshi wani abu a hannunmu, saboda kar a tinzira mu yadda za mu yin aikin tare da su. Ina ganin an kusa kai ƙarshe insha Allah rashin fahimtar da take tsakanin ƙasashen guda biyu, muna murna da wannan.
Samun dangantakar waɗannan ƙasashe wacce ta samo asali daga juyin mulkin 26 ga watan Yuli ta sa hukumomin mulkin sojan Niger rufe iyaka da Benin sakamakon zarginta da baiwa Faransa damar kafa sansanin soja da nufin kitsa wata makarkashiya. Ministocin harkokin wajen kasashen biyu sun gana a birnin New York dabra da taron Majalisar Dinkin Duniya bayan wanda suka yi dabra da taron China da Afirka a Beijing. Haka kuma Nijar da Benin duk sun aike da jakada. Saboda haka a cewar kakakin gamayyar kungiyoyin direbobi ta Itan Gamace Muhammadu, lokaci yayi da za a sassauta matakai daga nan gida Nijar.
Allah ya sa hukumomin su bude iyaka a komo tahiya irin ta da dan saboda ba zai wa mu mai da kanmu sariyar waye mu da kanmu da kanmu. Wannan iyaka ita ce wadda ƴan kasuwa suke samun sauki, ƴan kasuwa suke samun sauki da mu ƴan kasar mu da ƴan Benin.
An kuma umarci jami'an tsaro su zuba ido don dakile dukkan wani yunkurin shigar da makamai yayin da aka jaddada cewa dokar hana fita da wani nau'i na kayan abincin da aka noma a Benin din na nan daram.
Sun zana wasu kaman hatsi, shinkafa, masara, su wannan sun hana a hidda su daga cikin kasar su kaman mu ma yadda Niger muka ce mun hana a hidda wasu abinci daga kasar mu zuwa kasashen waje. In ba kasar Mali da kasar Burkina ba, haka ya kamata kowace kasa ta yi saboda ta kare incin ƴan kasanta. Kuma lalle-lalle muna gani sun ce a yi tsananta saboda a hana shigo da makamai cikin Nijar ko kuma a hana shigo da fita da makamai bisa bododinmu. Da duk wani abu da zai kara mata ɗan ta'adda ƙarfi.
Tun fil azal ƴan kasuwar Nijar kan sauke odar hajoji ne a tashar jirgin ruwan Kwatano kafin daga bisani hukumomin mulkin sojan ƙasar su juya akala zuwa Lome a ƙasar Togo sannan a ratsa ta Burkina Faso domin tunkarar aika-aikar ƴan bindiga akan wannan hanya. Ayarin motocin dakon kaya kan samun rakiya daga jami'an tsaro har zuwa nan Yamai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Suleiman daga Nijar kuma sai Najeriya, inda al'ummomin Ikeda Ibano a jihar Ikwa Ibom suka shiga mummunar rigima wadda ta kai ga asarar dukiyoyi masu yawa ciki har da gonaki, makarantu, gidaje, asibitoci da dai sauransu bayan da kamfanin Buwa ya shelar shirin kafa wani wurin sarrafa albarkatun man fetur a yankin inda kowane bangare ke sanya fi ɗayan amfana. Kan haka ne wakilinmu a yankin Niger Delta Lami Abakar ya hada mana wannan rahoton inda ya fara da jin ta bakin wani tsohon shugaban matasa na yankin Eket mai suna Basi Edom wanda ya ce
Regina Ibno and Eket people.
Yana cewa ne batun tashe-tashen hankula da suka auku a yankunan guda biyu abin tashin hankali ne saboda abu bai yi daɗi ba. Kuma wannan kamfanin da ke yunkurin gudanar da ayyuka a jihar ta Akwa Ibom rigima ta sa kamfanin ba abin da suka yi sakamakon tashe-tashen hankula musamman ma tsakanin bangarorin biyu wato Ibono da Iket ba a samu abin da ake so ba. Suma dai bangaren al'ummomin Ibono ga abin da suke cewa.
You know, as an Akwa Ibom person, I want the
wannan tana cewa ne sunana Gifted Edo, tace ni ƴar garin Ibono ce ta jihar Akwa Ibom kuma muna goyon bayan zaman lafiya. Muna kira ga garuruwan al'ummomin biyu da suke tashe-tashen hankula da su sani cewa wannan kamfani alheri ne ya kawo a jihar ta Akwa Ibom. Kashe-kashe dai sun isa haka, muna neman zaman lafiya.
The killing is not the solution. The killing is not the solution at all.
Rundunar 'yan sandan jihar ta Akwa Ibom ta ce tuni dai ta tura jami'an tsaro da ke kwantar da tanzoma domin maida doka da oda a jihar ta Akwa Ibom. Kamar da yadda mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ta Akwa Ibom ASP Tumfon John ta shaida mini ta wayar salula da ta ce suna gudanar da wani taro a jihar Delta.
I'm in a conference and we are, you can hear the noise from the background. I can't give you a time now.
Da haka kuma na yi magana da masana harkokin man fetur a Najeriya. Injiniya ya bagi wani masani ne kan harkokin mai a Najeriya dangane da wannan dambarwa ya ce.
Ka tutu da cin asibin rashawa ya yi a bangaren mai musamman na kasan nan shi ne yake kawo da na abubuwa. In ba haka ba, wanda ya zo zai nemi arziki na kanshi ai dole ne ka kula in dai kai kamar a matsayin ka na gwamnati wanda haƙƙin jama'a yana wuyanka ka ji kasashen da suke da suna bin doka suna da kishi na kasan su irin wannan abuwa ai baya faruwa kamar da yake in dai ma ya faru ne to kadara ne kawai.
Lami da Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
A gaida Lamido, yanzu kuma lokaci yayi da zamu za ku da gefe guda Hassan Maina kaina ya gabatar mana da shiri na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A shirin namu na yau zamu ji yadda hedkwatar rundunar tsaron Najeriya ta yi karin haske akan aikace-aikacen dakarun Najeriya a daidai lokacin da Amurka ke ganin ya kamata sojojin Najeriya suke amfani da fasahar zamani wurin tunkarar kalubalen tsaro da hidimbe Najeriya.
The aim of our ongoing operations across the country.
Manjo General Edward Buba kenan na hedkwatar rundunar tsaron Najeriya ke bayyana manufofin irin arangama da dakarun Najeriya ke yi na bankado tare da tumurmusa ɗin ta'adda su da abokan burmin su don cin hakan mun fahimci buƙatar ci gaba da ɗaukar tsauraran matakai akan ƴan ta'addan a saboda haka muna tattara bayanan sirri muna farautar ƴan ta'adda sannan muna kai musu harahare a wuraren da muke da tabbacin cewa nan ne sansanonin su. A cikin wannan mako dakarunmu sun sheki hatsaribin komandan ƴan ta'addan nan mai suna Mansur Dan Audu a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ta hanyar wani tsararren shiri da aka yi amfani da bayanan sirri. Duk hararen da muke kaiwa tattaro bayanan sirri na taka rawa sosai a ciki. Kwanan nan an kashe mana jami'ai guda biyar a shiyar arewa maso gabashin Najeriya da kuma guda uku a kudu maso gabashin Najeriya ko da yake ba wani yaki da ba za a samu hasarar rai ba amma abin da muke yi anan shine muna takaita samun hasarar kuma muna aiki sosai don nakasa da ragargaza tasirin ƴan ta'adda a fadin Najeriya daban-daban.
As a force we are targeting the terrorist logistics bases and other structures that are affiliated to these terrorist groups.
A gefe guda kuma babban komandan rundunar sojojin Amurka Africa wato AFRICOM General Michael Langley ya kawo ziyara Najeriya inda ya gana da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya General Christopher Musa a daidai lokacin da Amurka ke neman sojojin Najeriya suke amfani da fasahar zamani don tunkarar kalubalen tsaro a cikin kasar. Na tambayi kakakin sojojin Najeriya Brigadier General Tukur Gusau ko mai komandan sojojin na Amurka ya tattauna da babban hafsan rundunar tsaron Najeriya General CJ Musa.
Wannan shine kusan karo na biyu da yazo a Najeriya. Ya zo ne domin jinjina ma rundunonin sojoji na Najeriya kan irin aikin da suke yi na kawo zaman lafiya a Najeriya da kuma Afirka gaba daya musamman ma Afirka ta yamma. Kamar za ku iya tunawa shugaban rundunonin sojojin Najeriya General Christopher Gwabin Musa an zabe shi a matsayin shugaban committee na shugabannin tsaro na Afirka ta yamma gaba daya. So kan wannan ne yazo ya same shi domin a kara fito da muhimman dubaru yadda za a kawo zaman lafiya a wannan yanki. Kada ka manta ƙasar Amerika ƙasa ce wadda tana da alaka dangantaka mai ƙarfi da Najeriya ta fannin aikin soja da kuma aikin tsaro. Akwai kayayyaki da muka saya daga ƙasar Amerika sannan kuma suna taimaka mana ta fanni daban-daban. So kamar yadda na faɗa akwai dangantaka mai ƙarfi tsakanin Najeriya da ƙasar Amerika amma ɗan kwanaki ɗan shekarun da ka wuce an ɗan samu matsaloli wajen shigo da kayayyaki na aikin soja. To cikin abubuwan da shi shugaban hafsoshin Najeriya gaba ɗaya General Christopher Musa da ya magana da shi wannan general da ya zo daga Amerika shine a sassauta ƙa'idoji na shigo da kayan yaƙi ko kuma kayayyakin aikin soja daga Amerika yadda za mu samu mu ƙara ƙaimi wurin wannan aiki da muke yi na kawo tsaro kasar.
To kamar da yadda General Gusau ke bayanin wani lokacin ana samun tasgaro wurin saidawa Najeriya makamai. To shin wannan ziyara da komandan na AFRICOM General Langley ya kawo Najeriya har ma tattauna da jagoran sojojin kasar shin kwalliya za ta biya kudin sabulu? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Wing Commander Musa Isa Salman.
Kamun mu ba da ansan cewa ko kulliya za ta biya kudin sabulu kai ba, wato ya kamata mu gane yadda ta Amerika ke gudanar da al'amuranta game da saida makamai ko kuma rashin saida shi ga abokai. Na farko, bayan an clearin din wannan na'uran technology din za su iya saida mutane domin ba komai za su iya saidawa ba. Bayan an clearin din wannan, akwai wasu ka'idoji kuma wanda suke gindaya wanda ba su ba kadai ke gindaya wa'annan ka'idojin. Wato akwai wa'anda dokoki ne wa'anda ƴan majalisa ke yi, suna da abinda ake ce ma oversight da ƴan majalisa ke yi sosai akan soja da kuma executive branch ɗin, wato sashen gudanarwa na gwamnati gaba ɗaya. Abinda aka fi samun sojan Najeriya da ko kuma su Amerika suke orafin cewa ba su saida makaman nan ba shine abinda suke ce ma protection of civilians, wato kare jama'a a wurin amfani da waɗannan makaman da kuma maganganun kare haƙƙin bil'adama ga sojoji. To na san cewa sojan Najeriya duk da zage-zagen da aka yi ta musu don tana keta ƴancin bil'adama ko kuma ba su wato mai da hankali wurin tabbatar da cewa makaman nan ba su hallaka farar hula ba, na san cewa wato abinda su Amerika ke ce ma lehilo, na san cewa su sojan Najeriya akwai ka'idoji da suke fitarwa da kuma horarwa da suke ba mu sojojin namu wanda zai tabbatar da cewa an bi wa'annan ka'idojin da za a bi duk ka'idojin da ya kamata saboda kar a hallaka farar hula. Zai rage sassaucin da ake sawa akan saida mana makamai da kuma tabbatar da cewa idan san da aka yi maganar sojan Najeriya ba ana ganin shi akan soja bane mai cin zarafi kuma ko kuma wanda ke hallaka jama'a wato farar hula.
A gaida Wing Commander Musa Isa Salman. Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashin Hausa na muryar Amurka, Julie Gresham ita ce ta daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Kage da Hassan, yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layi ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Lambar da za a kira ita ce 2-0-9-6-5-0. To da alamar akwai wani wake kan layi. To kamar dai da nace yau kofa bude take a masu sauraro yau wato ashe ka tsana ne wake kan laya ka tsana wake kan laya ka tsana wake kan laya ka tsana
Yakubu ne tiyar dajin tabanni karbar hukumar Musawa.
To muna jin ka.
An wani lafiya ya aiki?
Lafiya lau, muna jin ka.
Gaskiya ne muna ƙara godiya ga wannan gidan rediyo. Gaskiya ne mu dai roƙon da muke ga shugabanninmu a wannan yanayin da muka ci garayuwa a jihar mu ta Katsina. Gaskiya don Allah shugabanninmu su taimaka mana da inganta mana yanayin tsaro a Najeriya. Sannan kuma gaskiya roƙonmu na biyu kuma shugabanninmu su taimaki Najeriya don Allah don Annabi a halin ƴan Najeriya su tsaro yanayin na tallafin man fetur ɗin nan.
To mun gode da wannan shawara taka. Daga nan kuma bari mu kaɗa kwanta gora wake kan layi.
Kalaba shi kana goma injiniya mai jaro makeri kwanta gora jihar Niger.
To injiniya muna jin ka.
To zan yi magana akan abu biyu ne, akan tsaro da akan kuma bashin da gwamnatin tarayya ka son ta ciyo. To mu an dade ana abubuwa ba ci gaba tun waccan gwamnati sai a ce ana tauto bashi, amma mu talakawa bai da wani wani gare mu. Allah da yanzu tauto bashin za su raba ma kawunan su ne da matan su da tiyansu.
To mun gode injiniya. Daga kwanta gora kuma bari mu kada zafara wake kan layi.
Assalamu alaikum, sunana Umar Makeri, sakin dawa gidan goga maradin local government jihar Zamfara.
To Malam Umar muna jin ka.
To alhamdulillahi, ni dai abinda zan yi kira da shi shine abinda ya shafi matsalar tsaro ta yanki na jihar Zamfara, shine nake kira da gwamnatin mai girma shugaban kasa don Allah da ta ba mu yin kokari da jami'an tsaro a jihar Matazamfara hakikanin gaskiya musamman yankin na Maradar local government ai yanzu muna fama da yan ta'adda don Allah a taimaka muna ta yin mana gudunmuwa da sojoji da na sama da na ƙasa da jirage domin a samu sauki mutane suna so su cire kayan gonarsu amma har yanzu ana fama da matsala
to da fatan hukuma ta ji daga Zamfara kuma bari mu kada Kaduna garin gwamnati wake kan layi a Kaduna
to sunana Ibrahim Alaran Marita cikin Kaduna
to Malam Ibrahim
to ni kiran da nake da shi ga gwamnatin tarayya a ganin cewa yanzu abinci ya zo tuna da kyau a ce gwamnati wani tsari wanda za a iya mallakan wannan abincin lokacin da yayi wahala ba talakawa cikin sauki kuma rumbun nan da suke da shi wanda abincin din da aka aje yana da kyau shi ma a fito da shi duka kafa al'umma domin su samu
to da alamar layin ka da dan matsala amma dai muna fatan dai hukuma ta ji abinda ka faɗa daga Kaduna bari mu je mu Naija wace kan layi wake kan layi to bari mu koma Kaduna bari mu koma Kaduna wake kan layi a Kaduna to Kaduna ma akwai matsala bari mu kada kebi wake kan layi a kebi mallan na kebi muna jin ka
to kura magana da dukkan baban radio matankari daga jarakar Najeriya
muna jin ka muna jin ka
ina yake yau ina son yin kira ga karamin kuma mota karamta mulkin birnin Kebbi da ta taimaka mana ta gyara mana hanyar kuwar da ta so da
muna jin ka to da alamar layin ka da matsala kuma muna jin dai an ji abin da ka faɗa bari mu ƙetara Niger wake kan layi a Niger
Assalamu alaikum sai America
wa alaikum assalam
yau ra'ayi na ta saka wannan bashi da gwamnatin Najeriya ga cewa shi ne da yake da bashi nan da yake shi ne da yake da bashi shi ne da bai da lissa abin abin da ake nan sai da da dan ne ni amsa da wani ake kasa dan da ka tarbi shi ko da nake da wannan bashi
to da fatan hukuma ta ji wato kokin ka duk da yake an yi ta samun tangada layin ka bari mu je Adamawa wace kan layi a Adamawa
na assalamu alaikum
wa alaikum assalam
kuma na sai da gama jiya da ke garma da kuma mai tsa Adamawa
kuna jin ka
na da ni da muna ji na jami'an garin Najeriya da suke cikin kawo wai dan ta da wanda yake mana ga kanki a Najeriya
to
muna ji na jami'an Najeriya Allah ya fara miki garin Najeriya
to amin mun gode ma kowannen ku da ya wato bayyana ra'ayinsa kuma ya bada shawara da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa'a ta dake
ma'aikatar yada labaran Rasha ta bada rahoto a yau Juma'a inda take nuni da sanarwar da ma'aikatan tsaro kasar ke cewa sojojinta sun kwace ikon wasu mazaunin fararen hula guda biyar a yankin Donetsk da ke gabashin Ukraine ciki har da ƙauyen Novodmitrovsk rahoton na ma'aikatan labaran na Rasha ta wato RIA Novosti ya ce sojojin Rasha sun yi galaba akan rundunan tankoki da wasu makamai da rundunonin Ukraine na sama da na ƙasa da ma mayakan da suke tsaron ƙasar sun kuma yi kokarin dakile wasu hare-hare na martani 68 ma'aikatar tsaron sojan Isra'ila ta faɗa yau Juma'a cewa ta kashe kwamandoji biyu da suke da hannu a harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba yayin da ta ƙara ƙaimi a hare-harenta a arewacin Gaza wuni guda bayan da kotun ƙasa da ƙasa ta ISIS ta bada sammaci na kame akan wannan yaƙi a yakin da Isra'ila take kuma yi da Hezbollah mai kawance da Hamas a Lebanon wasu hotuna sun nuna an kai hare-hare da sanyin safiyar yau
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tani gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandudu wa mai da kuma engineer mu Patrick ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan da yi.